الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 11 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa game da cewa abu ne tabbatacce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matar da Allah ya mata rasuwa a wajen aihuwa cewa ta samu shahada kwarai haka ne dalilan sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa duk matar da Allah ya karɓi rayuwarta a wajen aihuwa ta samu shahada don haka wannan za a tabbata tana daga cikin waɗanda suka samu kyaukyawan ƙarshe to abinda dan uwa yake neman ƙarin haske akan haka shin sai in ya kasance kai tsaye bayan aihuwa Allah ya mata rasuwa ko kuma koda an samu wasu kwanuka za a kilgata a cikin waɗanda suka samu shahada koda an samu shekara da shekaru inda rashin lafiya ta aihuwa ita ce ta zame mata sanadiyar wato ajali to wannan za a kilga ta a matsayin ta samu shahada an gane ko koda an samu wani lokaci mai tsawo in dai wannan aihuwar ita ta janyo mata rashin lafiyar da ta kai ta zuwa mutuwa to wannan tana daga cikin shahidai bambancinta da shahidi wanda yake na fagen daga wato shine ita za a yi mata wanka a yi mata likafani a yi mata sallah amma shahidi wanda ya mutu fagen daga ba a yi masa wanka manzon Allah ya ce ku binne su da jininsu domin kiyama ta yi za su tashi launi-launi ne wanda yake na jini kanshin-kanshin almiski ne sannan shahidi kuma da tufafin da Allah ya masa rasuwa ya samu shahada da su za a binne shi ba a kawo wani tufafi wanda yake na daban ana iya kawo likafani a ƙara masa amma wannan tufafi nashi wanda ke da kwai jini a jiki ba za a fitar masa ba da shi sannan kuma shi shahidi yi masa sallah ta gawa ba wajibi bane akan iya masa in an so akan iya masa kuma akan iya denawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wasu shahidai sallah wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu ba to amma ita shahida ce ta samu shahada za a yi mata wanka za a yi mata likafani za a yi mata sallah wannan gaba ɗaya dole ne tambaya ta biyu dan uwa yake cewa shin mazauna gari suna iya bin matafiyi sallah wanda yake kasarin sallah kwarai da gaske in yayi iya abin da yake kansa yayi raka'ar sa biyu ya salamce to su dole za su tashi su ciko an gane ko don haka akwai wani abu wanda yake bako in wai mutum ya zo matafiyi shi yana kasar sai a yan gari su ce masa wai ya wuce gaba ya yi sallah domin su kasarin sallah suke wannan ya saba ma karantarwar magabata a matsayin shi ne mai kasar dole ya bi ku sallah kuma in ya bi ku sallah a magana mafi rinjaye mai kasar idan ya bi limami mazauni cika sallah zai domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma ju'ila lil imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alai kuma haka Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas idan suna kan tafiya suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasarunta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani dangane da tsantsanin duniya wato da dina dabar da kaurace ma duk wani abu wanda yake na shubuha wanda bayani ya gabata akan ayoyin da malam yazo da su a baban da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai insha Allah ta'ala yau zamu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب استهباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام أو في حرام وشبهات ونهوها ما لن الله يجيكن ساكي تشيوا وانن بابي ني واندكي بياني دنغني دا abin da yazo na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an so mumini ya kaurace ya koma gefe daya lokacin da jama'a suka lalace zamani ya gurbace idan aka wayi gari jama'a suka juya hannun agogo baya kowa ya kadi gabansa banda ayyuka na saba ma ubangiji subhanahu wata'ala tsawon dare da yini ba su da aiki aka kai lokacin da umarni da kyaukyawan aiki baya amfani a cikin jama'a hani dangane da ayyuka na asha baya amfani to a wannan lokaci mutun yana da damar da zai kaurace ma jama'a ya shiga dokar daji domin ya tsira da addininsa shine sai yace wazaman da lokacin da zamani ya gurbace menene gurbacewar zamani lokacin da ayyuka waɗanda suke na ta'addanci suka yi yawa a ban ƙasa banda shashanci keta dokokin ubangiji subhanahu wata'ala ba abinda jama'a suka sa gaba a irin wannan lokaci to ya halatta mutun ya kaurace an gane ko idan aka ce al'uzla shine mutun ya koma gefe daya baya cuduwa da jama'a kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yake fada ga jama'arsa lokacin da yayi wa'azi basu ji ba sai yake cewa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna lahu nabiyya wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya kamar yanda can ubangiji ta'ala yake fada dangane da ashabul kahf wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa'u ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa to dan haka in aka ce al-itizal ko kuma al-uzla shine mutun ya kaurace ya koma gefe to shine yace babu istihbabi al-uzla wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa an so musulmi ya kaurace ya koma gefe inda fasadin na lokacin da jama'a suka lalace suka sa ayyuka na saban Allah gaba an gane ko sai yace wazaman da lokacin da zamani ya gurbace masu umarni da kyaukyawan aiki masu hani dangane da aikin asha sun ba da iya abin da yake kansu amma jama'a ba sa ji ba sa gani to a wannan lokaci mutun ya halatta ya kaurace gaba ta biyu sai yace awil khawfi min fitnatin fiddin wa wuqu'in fi haramin aw shubuhatin wa nahwiha ko kuma a lokacin da mutun ya ji tsoron wata fitina game da addininsa za a fitince shi a karkatar da shi game da addininsa ko kuma za a yi kokari a kimsa masa wasu abubuwa waɗanda suke na bid'o'i a tirsasa shi cewa dole sai yayi da lokacin da mutun ya ji tsoron abkawa a cikin cin haram da shubha to a wannan lokaci mutun yakan iya kaurace cewa ya koma gefe ya ci gaba da wato gudanar da addininsa kamar yadda ya dace. Don haka abu ne wanda yake sananne, mumini wanda ke cuduwa da jama'a yau da gobe yana daukan hakuri akan cutar wasu, to yafi alkhairi game da muminin da wato ya kaurace wanda baya cuduwa da jama'a, wanda baya iya daukan hakuri akan cutar wanda yake haduwa. Mu gane akwai bambanci, duk wanda zai zauna a cikin jama'a yana cuduwa da su, kuma yana daukan hakuri akan duk matsin lambar da yake haduwa daga wajen su, to wannan yafi wanda zai kaurace wanda ba zai iya daukan hakuri. Amma shi kauracewar dama take badawa in har ya kasance kamar yadda muka zana waɗannan sababba na cewa gurbacewar zamani da lalacewar jama'a da jin tsoron fitina a cikin addini ko tsoron abkawa a cikin haram da cin shubha, to wannan ya halatta mutum ya kaurace. Don haka kenan anan abin da yake tushe game da cewa in har ya kasance musulmi yana tsoron fitina a cikin addininsa ya halatta ya kaurace, dalili akan haka shine wato hijira da Allah ya wajabta ma muminai da nasi wanda yake na Alkur'ani, wanda ita wannan hijira a farko Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya wajabta ta akan duk wanda yayi imani da Allah da manzansa, dole ya kaurace ma birnin Makka, an gane ko, da duk wani gari inda baya iya gudanar da addinin sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin Madina, domin a wannan lokaci ana buƙatar a kafa wata daula ta musamman, ita ce daula ta musulunci. Don haka ma Ubangiji ta'ala ya yi alƙawali da barazana game da wutar jahannama ga waɗanda ba su da uzurin da zai hana su yin hijira suka zauna suka ƙi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وبنجي تعالى يتي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, lalle waɗanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ke karɓar rayukansu halin suna masu zaluntar kansu game da rashin yin hijira. Qalu fima kuntum, mala'ikun Allah sai su tambaye su cikin me kuka kasance, kuna tare da muminai ko kuma kuna tare da mutanen banza. Qalu kunna mustada'afina fil ard, sai su ba da uzurin cewa ai mu mun kasance ababen raunanawa a ban ƙasa, ba mu da halin da za mu yi hijira. Qalu, sai mala'ikun Allah su ce musu, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, shin yanzu ƙasar Allah bata zamanto ba mayalwaciya da za ku ƙaure izuwa inda za ku iya gudanar da addininku kamar yadda ya dace? Ubangiji ta'ala ya ce fa'ula'ika ma'awahum jahannam, waɗanda suke da ikon yin hijira suka ƙi waɗannan Ubangiji ta'ala ya ce in ƙiyama ta yi makomarsu ita ce wutar jahannama. Wasa'at masira, Ubangiji ta'ala ya ce tir da wutar jahannama a ce ita ce makomar bawa a gobe ƙiyama. Ubangiji ta'ala sai ya toge ya ce illal mustada'afina, sai dai waɗanda suke ababen raunanawa, minar rijali, wato daga cikin mazaje kamar waɗanda suke dattawa da marasa lafiya, wani sa'i wato da mata, wani wilidani da ƙanƙanan yara, la yastafi'una hila, waɗanda ba sa iya wata dabara waɗanda za su sace su fita daga birnin Makka su tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, wala yahtaduna sabila, da waɗanda ba sa shiryuwa ga tafarki, ba sa iya kai kansu Madina, wannan kadai su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su hamzari. To don haka kaga anan me yasa Allah ya wajabta ma muminan farko cewa dole su kaurace ma Makka su je Madina, ba dan komai ba, saboda ba sa iya gudanar da addinin su a birnin Makka, za a ringa tsangwamar su ana cutar da su, an gane ko, za a tirsasa mutum a ce dole sai yayi ridda wannan addini da ya karba wato ya ja da baya. to dan haka Ubangiji ta'ala yace dole ayi hijira aje Madina. Wannan wajabcin hijira zuwa birnin Madina Ubangiji ta'ala bai sauke ma mu'mine tsawon shekara 8 sai da aka bude Makka da yaki. Da aka bude Makka da yaki, musulmi suka yi galaba, ya zamanto musulmi sun samu kwanciyar hankali da nutsuwa, kowa yana iya gudanar da addininsa kamar yadda ya dace. A lokacin nan Ubangiji ta'ala ya sauke wajabcin hijira daga Makka zuwa Madina akan harshen manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yadda hadisi ya gabata tun a cikin babi na farko a wannan littafi, la hijrata ba'da al-fath walakin shahadun wa niyya. Manzon Allah yace babu kaura daga Makka zuwa Madina bayan bude Makka da yaki. Iya abin da yake kanku shine ku fito fagen daga, sannan kuma ku tsarkake niyya duk abin da za ku yi, ku yi saboda Ubangijin ku subhanahu wa ta'ala. To dan haka amma ita wannan hijira ko wajabcinta bai gushe ba har zuwa kiyama. Duk musulmin da ya kasance a cikin jama'ar da baya iya bayyanar da addinin shi, ya gudanar da shi kamar yadda ya dace, za a ringa tsangwamarsa, to dole ya kaurace ma wannan gari, wato ya koma ƙasa wadda take ta musulunci. Wannan tilas ne. Kaga anan kenan me yasa aka tilasa masa, saboda me yasa ba zai iya gudanar da addininsa, dole ya kaurace ma wannan ƙasa ya je inda zai iya gudanar da addininsa. Haka lokacin da mutum ya kasance a garin da lalaci ya yawaita, kana tsoron fitina, an gane ko zaka iya fadawa cikin waɗannan ayyuka na alfasha, to kaurace ma wannan gari ya zama wajibi a kanka. Duk garin da ayyukan banza suka yawaita a cikinsa, to baya dacewa ga mumini. In dai yana tsoron cewa zai fada cikin waɗannan ayyuka na sabo, baya halatta ya ci gaba da zama, dole zai kaurace. Kamar yadda ya gabata a cikin babu tauba, wannan sahabi da yi niyyar, wannan mutumin da yi niyyar tuba daga cikin Banu Isra'ila, wanda ya kashe mutum 100 daidai, malamin da ya ce masa kwarai kana da tuba a wajen Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, ya ce amma abinda nake so da kai ka kaurace ma kasarka ka koma kasa kaza, akwai wasu bayin Allah na gari waɗanda suke bauta ma Ubangijinsu, je ka ka zauna da su ka ci gaba da bauta masa. Kasarka ya ce muguwar kasa ce wadda take ta ta'addanci, don haka ka batta. Kaga me yasa anan ya masa nunin cewa ya kaurace ma wannan kasa, saboda ayyuka waɗanda suke na saban Allah sun yawaita. To dan haka duk lokacin da mutum yake jin tsoron kenan fitina a cikin addininsa, jama'a suka lalace, zamani ya gurɓace, to anan ya halatta, ko kuma mu ce an so ya kaurace ma wannan kasa ya je inda zai samu kwanciyar hankali, wato da nutsuwa, domin gudanar da addininsa. To shine anan wato malam ya zo mana da aya ta Al-Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake tabbatar mana da haka. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Wato Ubangiji ta'ala ke cewa fafirru ila Allah, wato ku gudu zuwa ga Ubangijinku subhanahu wa ta'ala. Wannan abu ne sananne, duk lokacin da aka ce wana gudu, to ka san abin da zai biyo baya abu ne wanda yake abun tsoro, wanda ba za ka iya jimre masa ba. Don haka Allah ya yi amfani da wannan kira ne na musamman, kamar an ce mana fafirru ila Allah, ku taho zuwa ga Ubangijinku, to amma sai aka yi amfani da lafazin al-firar, aka ce fafirru ila Allah, ku gudu zuwa ga Ubangijinku subhanahu wa ta'ala. Kenan menene zai biyo baya in har mutum bai gudu ba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? To ya san da cewa abinda zai biyo baya wani al'amari ne wanda zai kaskantar da shi a makomarsa lahira, ita ce azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da irin ukubar da ya tana dama waɗanda suka kangare masa. Don haka anan kenan bawa ba shi da wurin gudu illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, nan kadai ne zaka gudu kaje ka tsira. Don haka idan muka koma cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman addu'arsa ta kwanci, me yake cewa la malja'a wala manja minka illa ilaik, cha yake ya Ubangiji na la malja'a babu wata mafaka, wala manja babu wata mutsira minka daga kai illa ilaika, sai dai zuwa gare ka. an gane ku kenan duk mutumin da yake tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu inda zai gudu ya samu tsira illa zuwa ga Ubangijinsa. Haka Ubangiji ta'ala yake faɗa mana dangane da mutum uku waɗanda suka zauna a birnin Madina, suka ki fita yakin Madina, yakin Tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali ko ba su da uzurin da zai zaunar da su. Ubangiji ta'ala ke cewa wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ash-shahid sai yace wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi. Da Ubangiji ta'ala ya ce wa ala thalathati alladhina kullifu, Ubangiji ta'ala ya karbi tuba na mutum uku wanda aka jinkirta al'amarinsu, shine aka sanya musu takunkumi tsawon kwana 50. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya turo musu sakon cewa iyalansu ma su kaurace musu kar su kusance su. Aka hana jama'a ta musulmi su yi musu sallama, kuma in sun yi su ma ba a amsa musu. Sai da aka kwashi kwana 50, Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ya karbi tubansu, shine yace wa ala thalathati alladhina kullifu, Ubangiji ta'ala ya karbi tuban mutum uku wanda aka jinkirta al'amarinsu. Sai yace hatta idha daqat alaihimul ardu bima rahabat, har aka kai lokacin da ƙasa duk fadinta wato ta musu kunci, sun rasa inda za su saka kansu a wannan rayuwa ta duniya saboda sun keta doka ta Ubangijinsu. Wanda ɗabi'a da al'ada ta mumini duk lokacin da ya saba ma Ubangijinsa ƙasa gaba ɗayan ta fadi take masa, tamkar yana cikin kwalba, babu shi, babu shakatawa, babu sararawa, sai ya ji menene makomarsa. Wa daqat alaihim anfusuhum, Ubangiji ta'ala ya ce zukatansu, rayukansu sun musu kunci, ba su da kwanciyar hankali. Wa dhannu an la malja'a min Allah, kuma sun yi yaqinin babu wata mafaka game da azabar Allah illa ilaihi, faci zuwa gare shi. Thumma taba alaihim, sannan Allah ya ganar da su tuba, suka tuba da ya tubu domin ya karbi tubansu. Inna Allah huwa at-tawwabur rahim. To dan haka kenan anan da yace mana fafirru ila Allah, wato ku gudu zuwa ga Ubangijinku. Don haka a matsayinmu na mu'mine babu inda za mu gudu mu samu tsira dangane da kunci na rayuwar duniya da kunci wanda yake na lahira illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Gudun ku anan shine wato ka kwatanta duk abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora maka na dokoki na yi, ka yi bakin gwalgwadon iko na hannuwa ka hannu. Idan ka yi haka to ka guje ma azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta duniya da lahira, kuma ka koma zuwa inda za ka samu nutsuwa da amintuwa, shine aljanna. Kamar yadda ya ce fafirru ila Allah, wato ku gudu zuwa ga Ubangijinku subhanahu wa ta'ala. Sai yake cewa inni lakum nadhirun minhu nadhirun mubin, lalle ni gare ku wato mai galgadi ne wanda yake mai bayyanar da galgadi daga wajen Ubangijinku. Wannan kenan Allah yana mana hikaya dangane da abinda manzonsa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ma jama'arsa, umarni ne aka masa, fafirru ila Allah, ka ce da su ku gudu zuwa ga Ubangijinku, kuma ka bayyana musu matsayinka. Shine yace inni lakum minhu nadhirun mubin, lalle ni gare ku daga wajen Ubangiji na subhanahu wa ta'ala mai galgadi ne wanda yake mabayyanin galgadi. Idan aka ce nazir shine mutumin da zai galgade ka ya sanar da kai wani abu kuma tare da tsoratarwa, domin kalima ta al-inzar shine al-i'lamu ma'a at-takhwif, a sanar da kai abu tare da tsoratarwa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa fa anzartukum naran talazza, ina galgadinku game da wata wuta ta musamman wato wadda take hababaka. Don haka dai anan magabata suke cewa duk mutumin da ya gudu ga Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala, wannan shine zai samu tsira dangane da dukkan wani kangi a rayuwa ta duniya da makoma lahira. Amma suka ce man farra ila ghairillah lam yamtani min Allah, duk wanda zai gudu zuwa ga wani Allah to wannan ba zai samu kariya dangane da azabar Allah subhanahu wataala, cewa aini na koye na fake bayan wani kai a banza. babu inda zaka fake ka samu tsira illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda manzansa yace la malja'a wa la manja minka illa ilaik. To dan haka wannan aya mi take nuna mana cewa ashe duk lokacin da ya kasance mumini yana cikin wani kunci game da gudanar da addinin sa, to wannan iya abinda ake bukata ya kaurace ma jama'a, ya kaurace ya koma gefe bakin iya gulgudan yanda zai iya gudanar da addinin sa. Kenan in zamani ya gurbace ko jama'a suka lalace baka iya tabbatar da addinin ka, to ya halatta ko kuma mu ce an so mutun ya kaurace ma jama'a ya fita dokar daji ya je can yayi ta ibadarsa kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Rawahu Muslim. Wal muradu bil ghani ghaniyun nafs kama sabaqa fil hadith as-sahih. Wato Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya karra masa yadda wato ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Wato lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kaunar bawansa at-taqiyya wanda yake mai tsara dokokinsa, al-ghaniyya wanda yake wadatu da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala game da abin da ke hannun jama'a, al-khafiyya wanda yake boye kansa baya nuna shuhura cewa a ringa nuna shi da yatsa ko jama'a su ringa bada labarin sa. Ubangiji ta'ala yana kaunar wato bawan da ya hada irin waɗannan sifofi guda uku. Sababin wannan hadisi Amir ibn Sa'ad kamar yanda ya rawaito cewa mahaifinsa Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kaurace ya koma cikin raƙummansa can dokar daji, a can yake zama ya kaurace ma jama'a. Sai ɗansa Umar sai ya je sai ya iske shi sai yake ce mu lokacin da Sa'ad ya hango shi sai yake cewa a'udhu billahi min sharri hadhar raqib, yace ina neman tsari da kariya da mafaka da Ubangiji na subhanahu wa ta'ala game da sharri da muguntar wannan mahayi. An gane ku, lokacin da ya hango wannan mahayi na tunkaruwa wajensa sai yace a'udhu billahi min sharri hadhar raqib, ina neman tsari na Ubangiji na subhanahu wa ta'ala game da muguntar wato wannan mahayi. Lokacin da dan nasa ya iso ya sauka sai yake ce masa a nazalta fi iblika wa ganamika wa tarakta an-nasa yatanaza'una al-mulk, yanzu baba haka zaka yi ka dawo dokar daji ka sauka a cikin raƙummanka da tumakinka da awakinka a can birni ka bar jama'a sai jayayyar madafan mulki suke, haka za a yi kawai. A lokacin nan fadaraba sa'adun fi sadari, Sa'ad sai ya bugi kirjin dan nashi ya daddaba kirjinsa sai ya ce uskut, ja bakinka ka kyale. An gane ku? Sai ya ce masa tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi, lalle Ubangiji ta'ala na kaunar wato bawansa at-taqiyya mai tsara dokokinsa, al-ghaniyya wanda yake ya wadatu da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala game da abin da ke hannun jama'a, al-khafi wanda yake mai boye kansa wanda baya nihi jama'a su san shi. To dan haka sifa ta farko wato shine kenan at-taqwa, ya zamanto bawa ya siffanta da wannan sifa. In aka ce at-taqwa shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yin abin da aka ce ka yi bakin gwalgwadon iko, kaurace ma duk abin da aka ce ka daina, an gane ku, mutun ya daina duk abin da aka hane shi, wannan shine kenan ake kira da at-taqwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mutun ya kwatanta umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ya nisanci duk abubuwan da aka hane shi. To dan haka anan malamai suka ce lalle anan abin da ake nihi da wannan sifa ta farko, kaga anan in ya kasance a matsayin ka na malami, Ubangiji ta'ala ya sanar da kai wani hukunce-hukunce na addini, to a matsayin ka bayyada cewa ka buye kanka, an gane ko ka koma gida kawai daga gida sai masallaci baka karantar da jama'a, to a irin wannan baka cikin irin wannan layi, saboda anan duk mutumin da Allah ya azurta shi da ilimi, musamman ilimi na addini, dole ya fito ya karantar da jama'a ya sauke wannan amana da Allah ya dora masa, an gane ko, saboda alƙawali ne Ubangiji ta'ala ya ɗauka kafin Allah ya ɗau alƙawali game da jahilai cewa su yi tambaya, sai da ya ɗau alƙawali daga malamai cewa dole su bayyana abin da suka yi sani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa iza akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtaru. To dan haka kenan, in kuma kai mawadaci ne Allah ya azurta ka da dukiya, to ba a buƙatar ka je ka buye a gida, fitowa za ka yi fili, duka a ringa wasu mu'amala na yau da gobe tsakaninka da jama'a, duk abin da ya dace ka kawo agaji ka kawo agajinka. To dan haka kenan a nan da yace attaki, mutumin da yake tsara dokokin Ubangijinsa, duk abin da Allah ya shar'anta masa nayi bakin gulgudu yana yi, na hannuwa yana hannuwa. Sifa ta biyu sai ya ce algani, wanda yake ya wadatu da abin da ke wajen Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala game da barin abin da ke hannun jama'a. Kar mu manta ya gabata, wadata ta hakika ita ce wadatar zuciya, an gane ku, duk wanda Allah ya azurta shi da wadata ta zuciya, to wannan tamkar an mallaka masa duniya gabaɗaya da abin da ke cikinta. Kamar yadda al-Imam Shafi'i yake cewa, idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u, in har ka kasance kana da zuciya wadda take mai matukar dangana, kai da wanda ya mallaki duniya gaba daya dai kuke, babu wata tsiya da zai nuna maka. To dan haka kenan ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, laysal gina an kasratil ard walakinnal gina ginan nafs, manzon Allah ya ce yawan tarkacen duniya ba shi bane ba wadata, wadatar zuci manzon Allah ya ce ita ce wadata wadda take ta hakika, an gane ko, shine sai ya ce alganiya, wato wanda ya yadda kenan da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa ya bashi na arziki, mutumin da ya samu wadatar zuciya. Na uku sai ya ce, sifa ta uku sai ya ce alkhafi, wato mutumin da yake boye kansa, wanda shi da ku bada labarin sa da kar ku bada duk daya, da cewa in ya fito ya wuce ku nuna ai wani shine wanci, da ku nuna shi da kar ku nuna shi duk ɗaya shi bai damu ba, fama yake ya boye kanshi, kasan kasancewar babu abin da ke lalata bawa sama da san shugabanci, wal iyazu billahi, abin da ya zamanto musiba a yau, kawai a kullum mutum so yake, in su bi suka hadu so yake shi shine a gaba, famar da yake kawai shi yaya za a yi jama'a su san shi, in ya wuce a ringa nuna shi, duk inda aka zauna a ringa bada labarin shi, ai wane ne mai kaza. Wannan ba ɗabi'ar mutanen ƙwarai bace, mutanen ƙwarai fama suke duk matsayin da Allah ya kai su, fama suke su boye kansu, ba sa son ma a san cewa su su ne duk matsayin da Allah ya kai su. To amma yau daga mutum ya samu wani matsayi, in ma wata martaba ta ilimi ko wata martaba wadda take ta dukiya ko wani mukami, so yake cewa duk gari kudu da arewa gabas da yamma, yaro da babba, namiji da mace, kowa ma a ce ya san shi, wai in har ma wani ya nuna bai san shi ba, wai sai ya ringa mamaki yaya za a yi a ce kana nan baka san ni wane ne ba. To kai ko wane ne? An gane. To dan haka iya abin da yake kanmu, mutum ya ringa kokarin ya ringa dan boye kanshi, kar ya nuna cewa shi shine. In za ka shigo cikin jama'a wani lokaci, ka shigo da kamar da ma ba za a san cewa kai kai ne ba, ba dan komai ba, saboda in ka yi haka ne za ka kubuta da addininka, saboda duk mutumin da yake son a san shi, to wannan mutum ne wanda yake yana da cuta ta riya, duk ayyukan shi na ibada wal iyazu billahi zai ringa tafiyar da su a banza, a wayi gari kiyama ya tashi a zero, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ubangiji ta'ala ya cece da su, shin ba za mu ba ku labari game da waɗanda suka fi kowa tabewa ga ayyuka? Sai ya ce allazina balla sa'yuhum fil hayatid dunya, su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci tun a nan rayuwar duniya domin sun yi ba don Allah ba. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alhali su suna zaton cewa suna kyautatawa ga ayyuka za su ci gajiyar abin da suka aikata a gobe kiyama, alhali ko a banza sun tafiyar da ayyukansu a duniya. Ka koma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kalifofinsa irin su Umar, irin su Abubakar, Allah ya kara musu yadda, kuma ka koma shi shagaban tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A farkon musulunci, wani zai taso daga kasarsu, daga ƙauyensu, ya zo birnin Madina. Idan ya zo cikin taron sahabbai, bai iya ware cewa wancan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya yi ta wannan sai an nuna masa cewa gashi can, sannan ya je ya iske shi ya masa tambaya. Sai da sahabbai suka ga cewa mutane suna wahala, in sun zo sai sun sha lalime, sun tambaya ina manzon yake a cikinku, sannan a nuna musu. Sai ya ce to ya kamata mu masa wani ɗan wuri mu keɓance masa, domin mutumin da yake da tambaya in ya zo ba tare da ya sha wahala ya san da shi ba. Amma yau so kake in an zo cikin taro kawai a san cewa gaba ɗaya kai kaɗai ka haske wurin. Daga an zo cewa za a yi wane wancan ne, ai ga wancan, wanda ma bai san shi ba daga ya gan sai ya ringa tambaya wancan ku sarkin ina ne. To wanda gaya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko. Jama'a in sun zo ba sa iya cewa wancan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda kuma al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'arsa, in ya zo wurin taro manzon Allah bai ƙetare jama'a sai ya je can tsakiyar jama'a ya zauna, bakin inda jama'a ta kasance ne manzon Allah yake zaunawa, ne yake zama. Ba maganar cewa sai ya ƙetara ya je can tsakiyar jama'a ya je can ya zauna, wannan ba ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, ba al'adar shi bace ba, balantana na ku tashi ku miƙe masa. To dan haka kenan me ake nihi da al-khafi, mutumin da yake boye kansa kenan, mutumin da yake da kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala. Amma kamar yadda muka yi bayani, ba kaskanta kai bane ba, Allah ya maka dukiya ka ringa labewa a gida, daga gida sai masallaci sai ofishinka, so ake ka kasance a cikin jama'a, domin duk abin da ya dace na a kawo agaji da dukiya ka kawo agaji da dukiyarka. Haka in kai masani ne, musamman sani wanda yake na addini, ba maganar ka zauna a gida ka boye iliminka daga gida sai masallaci, ka fito ka karantar da jama'a, wannan shine haƙƙin da yake kanka, amanar da Allah ya dora maka, kuma dole ka sauke. Kenan, don haka wannan hadisi a taƙaice yana nuna mana ƙaurace ma jama'a lokacin da zamani ya gurɓace, jama'a suka lalace, wannan abu ne wanda yake ansu. Amma sharadi ya zamanto mutum zai lazinci biyayya ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, duk wani abin da ya dace na dokoki za ka ringa yi bakin gwalgwado. Sannan wannan kuma yana nuna mana, duk da cewa a nan abin da muke so mu gane, mutumin da zai zauna a cikin jama'a in har ya san zai iya tsira da addinin shi, to ya fi mutumin da zai kaurace. Saboda mutumin da zai zauna a cikin jama'a, abu na farko dai zai ringa samun sallah ta jama'a, abu na biyu kasancewar zai ringa ɗaukan ilimi, kuma shi ma zai ringa karantar da jama'a, abu na uku duk wasu abubuwa na yau da gobe irin gaida marar lafiya da halartar jana'iza da wasu abubuwa na kawo agaji duk za a ringa yi tare da shi. Kaga duk mutumin da ya hada wannan abubuwa, to yafi wanda ya kaurace. Kina wannan mutumin da zai iya zama da jama'a, zai iya kubutar da addininsa, kuma zai iya daukan hakuri akan cutar wasu, kinan ya jimre ya zauna da jama'a, shine ya kaurace. Sannan wannan hadisi yana tabbatar mana wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala, ita ce sifa ta al-mahabba. An gane ku? So da kauna sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin Alkur'ani, kuma haka manzonsa ya tabbatar masa. Ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa, ɗaya daga cikinsu inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul ati'u allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbu alkafirin ash-shahid fa inna allaha la yuhibbu alkafirin. Ubangiji ta'ala bai ya san kafirai, bai ya kaunarsu. Kenan mafhumul mukhalafa yana kaunar waɗanda suka kishiyance su, sune mu'minai, kamar yadda yace qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Haka ya fada innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Haka fada sai yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. To dan haka kenan wannan sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, so da kauna, amma so da kauna wanda ya dace da girman sa, wanda mun fahimci ma'anar sa amma mun jahilci hakika da kaifiya ta yanda san Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, kamar yanda shi bai bayyana mana ba, manzon sa bai bayyana mana ba, illa kasancewar a dunkule kawai ya bamu labarin cewa yana so, sai mu ce so wanda ya dace da girman sa. Sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana cewa wato fiyayyen aiki na bawa shine aikin da ya kasance dan Allah, abinda mutum zai yi kokari ya koye wannan aiki domin guje ma riya, to wannan shine aikin da aka fi so, domin duk wani abin da zaka yi tsakaninka da Allah to ya kamata ka yi kokari ka koye, kar ma wani ya san menene ya gudana game da kai, illa aikin da aka sunnanta mana bayyanar da shi, to wannan shine dole mu bayyanar da shi. Amma duk wani aiki wanda ba a ce ka yi shi a gaban jama'a, to abinda aka fi so mutum ya koye shi, wanda kar mu manta ya gabata daga cikin mutum bakwai wanda Allah ya tanada musu, wanda Allah ya yi alƙawarin shigar da su ƙarƙashin inuwa ta al'arshi a yinin alƙiyama, daga cikinsu mutumin da zai ɗau sadaka ya yi wannan sadaka ya bada ta da damarsa, hagunkinsa bata san abinda dama ta ɗauka ta bada, manzon Allah ya ce shi ma yana ƙarƙashin wannan inuwa. Don haka dai a taƙaice wannan hadisi kenan me yake nuna mana, in har jama'a sun lalace, zamani ya gurɓace, to mutum ya koye kansa ya kaurace, an gane ko mutum ya kaurace ya ci gaba da kadaita ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda ya rawaito wannan hadisi komawa yayi dokar daji cikin raƙumansa can yana ibadarsa lokacin da jama'a suka ringa jayayya game da al'amari na mulki bayan wucewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dan bakin khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karshen sa karshen Ali, duk abin da ya biyo baya bayan khalifofin nan guda hudu sunan shi mulki, an gane ko ba khalifanci bane ba, mulki ne. To lokacin da jama'a suka ringa jayayya game da wannan mulki, shi sai ya kaurace saboda wannan fitina. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل مؤتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. واتو ابو سعيد الخدري الله يكرمه سيدا كيچوا وان متين يا فدا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyun nasi afdalu ya rasul Allah, yace ya manzon Allah wai a cikin jama'a gaba daya wane ne yafi matsayi yafi kusaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Qala sai manzon Allah yace da shi mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, mu'minin da ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah, shine ake kira da jihadi. Lafazin mujahid an ciro shi ne daga al-jihad, shi ita kuma kalima ta al-jihad an ciro ta ne daga al-jihad. Idan aka ce al-jihad shine al-mashaqqatu wat-ta'ab, wato kenan gajiya da wahala, mutum ya bada iya kokarinsa da rayuwarsa da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah. Manzon Allah ya ce wannan shine fiyayye a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan farko dai a samu sifa ta imani, abu na biyu wato shine kenan sifa ta jihadi, jihadin kuma ya hada waɗannan abubuwa biyu, domin duk mutumin da zai yi jihadi da ransa da dukiyarsa yafi wanda zai yi jihadi da ransa kadai, wanda zai yi jihadi da ransa yafi wanda zai yi jihadi da dukiyarsa, kamar yadda can domin rai yafi dukiya tsada. Ubangiji ta'ala yake cewa la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما كما هكا كان أبنجي تعالى يكيشي ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى duk da cewa a nan gaba dai kowa yayi jihadi da ransa da dukiyarsa a wannan aya illa kasancewar Allah ya bambanta wanda yayi jihadi da ransa da dukiyarsa kafin a bude makka da yaki sama da wanda sai bayan an bude makka da yaki an gane ko a takeice dai mutun ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa wannan shine yafi a wajen Ubangiji subhanahu wataala don haka kenan shine yace mu'minun wato mumini mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah wanda yake mai jihadi wanda ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah wannan shine fiyayye a wajen Ubangiji subhanahu wataala idan aka ce jihadi karka takaita shi abu daya cewa sai an fita fagen daga an fafata shi kadai ne jihadi duk wata gudunmuwa da mumini zai kawo domin daukaka addinin Allah sunan shi jihadi an gane ku duk wata hanya wadda zaka kawo agajinka imma a karan kanka ko da dukiyarka domin ci gaban addini to sunan sa jihadi qala sannan sai mai tambayar yace thumma man bayan wannan sannan sai wa qala sai manzon Allah yace thumma rajulun mu'tazilun fi shi'bin min ash-shi'ab ya abudu rabba manzon Allah yace sannan mutumin da ya kaurace ma jama'a ya koma cikin wani lalloki daga cikin lallokin dutsi lafazin shi'ib wato hanya ta tsakanin dutsi da dutsi wanda a Hausa ake cewa lungu kenan ko kace lalloki shine ake nufi da ash-shi'ib an gane ko mutumin da ya koma kenan cikin wani lungu daga cikin lunguna na duwatsu ya abudu rabba ya kadaita yana bautar ubangijinsa wannan shine yafi a wajen ubangiji subhanahu wataala an gane amma kaurace wanda ake nihi anan ga mutumin da ba zai iya gudanar da addinin shi kamar yanda ya dace mutumin da yake tsoron fadawa cikin fitina zamani ya gurbace jama'a sun lalace to anan din mutun ya kaurace domin kubuta da addinin shi to wannan fiyayye ne a wajen Ubangiji subhanahu wataala don haka a wata riwaya sai yake cewa rajulun yattaqillaha kenan mutumin da ya kaurace yana tsara dokokin ubangijinsa waya da unnasa min sharri wato yana barin jama'a ya kaurace musu saboda sharri da mugunta ma'ana dan jama'a su kukuta game da halshensa kuma su kukuta game da hannunsa domin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi wane ne daga cikin musulmi yafi alkhairi sai manzon Allah yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin da jama'a suka kubuta game da halshensa bayya zagin su bayya aibanta su bayya cutar da su wayadihi kuma suka kubuta game da hannunsa baya zaluntar su a karan kansu ko a dukiyar su ko a mutuncin su to wannan shine fiyayye a wajen Ubangiji subhanahu wataala kenan anan mutumin da ya kaurace ya koma cikin wani lalloki daga cikin lallokin dutsi yana bauta ma Ubangijinsa ya kaurace ma jama'a domin kubuta game da sharrinsa da muguntarsa to wannan shine fiyayye a wajen Ubangiji subhanahu wataala to da haka wannan hadisi shi ma na nuna mana duk lokacin da ya kasance mumini ya fada cikin kunci yana tsoron fitina to ya halatta ya kaurace ko kuma mu ce an so ya kaurace ya kadaita ya ci gaba da bautar Ubangiji subhanahu wataala kuma wannan hadisi yana nuna mana duk abinda wato musulmi yakan bukatu zuwa gare shi na mas'alolin addini dole yaje ya tambayi masana kamar yanda a wannan hadisi sahabin zuwa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai a cikin jama'a wane ne fiyayye manzon Allah yace muminin da ke jihadi da ransa da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah an gane ko bayan shi sai wa manzon Allah yace sannan mutumin da ya kaurace ya koma cikin wani lallokin dutsi yana bauta ma ubangijinsa domin ya guje ma fitina manzon Allah yace sannan sai shi wannan kuma yana nuna mana fadala wato ta yin jihadi da rai da dukiya mutun ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah wannan shine number 1 a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Al-aya da fadarsa inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Anan Allah yayi alƙawalin aljanna ga duk mutumin da ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin daukaka addinin Allah. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري وشعف الجبال أعلاها. وتو أبو سعيد الله إكرم سيدا كيشوا مزان الله صلى الله عليه وسلم أيج yushiku an yakuna khairal khaira malil muslimi ghanamun. Manzon Allah yace ya kusanta wato kankanan dabobi su zamanto sune fiyayyen dukiyar musulmi. Lafazin ghanam wato ismul jins ne, an gane ko? Abinda ake nihi da alganam sune tumaki da awaki, shanu da raƙumma ba sa cikin wannan lafazi. Manzon Allah yace ya kusanta wato tumaki da awaki su kasance su ne fiyayyar dukiya ta musulmi, wanda za mu iske manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kiwon da Allah ya kiwon da suke yi a farko idan Allah ya turo su shine kiwon tumaki da awaki, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Shine yace tumaki da awaki kankanan dabobi ya kusanta su zamanto su ne fiyayyar dukiya ta musulmi. Yattabi'u biha sha'afal jibali ko kuma yattabu biha sha'afal jibali, ya ringa bibiyar kan duwatsu domin neman ciyawa. An gane ku, galibi ciyawa tana fitowa akan dutsi musamman a irin lokaci na damuna idan ruwa ya sauka. Sai yace wa mawaqi al-qabr, wato da inda ruwa ke kwantawa a dokar daji, domin duk inda ruwa yake kwanci to ciyawa za ta fito. Yafirru bidinihi min al-fitan, wato yana guje ma fitintunu wato da addininsa, kenan yana guje ma fitintunu game da addininsa don ya tsira da addininsa. Kaga wannan kenan lokacin da fitina ta zamanto ruwan dare game duniya. Duk inda kai ayyuka ne waɗanda suke na saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kana tsoron fitina a cikin addininka, to anan abin da ya dace sai ka tattare yanaka yanaka. Kuma babu abu fiyayye sama da wato kiwon dabobi tumaki da awaki. Ka fita dokar daji ka ringa neman inda za ka samu ciyawa. An gane ko? Baka nan baka can, can kana bauta ma Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, sannan kuma kana kiwon dabobinka. To manzon Allah ya ce ya kusanta a ce wato dabobi su zamanto, kankanan dabobi su zamanto su ne fiyayyar dukiyar musulmi. Wannan alama daga cikin alamomi na gaskiyar manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin abinda zai zo ne gaba, nan gaba manzon Allah yake bada labari, domin kasancewar zamani kullun yana tafiya fitintunu suna karuwa. Wannan haka ne kamar yanda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa wato babu wata shekara da za ta zo face shekarar da za ta zo da a gaba, alkhairinta ya fi karanci kuma sharrinta wato ya fi yawa har sai kun kai lokacin da za ku haɗu da Ubangijinku. An gane ku? Duk zamanin da zai zo gaba to alkhairi kullun ƙara ƙanƙanta yake, kuma sharri ƙara yawaita yake, sai an kai har kun haɗu da Ubangijinku. To dan haka kasancewar duk lokacin da fitintunu suka yawaita, kenan mumini yana tsoron abkawa cikin fitina, abinda ya dace ya kaurace, ya tattare ya nashi ya nashi, in har ma ya kama ya fita dokar daji da shi da dukiyar shi, to ya koma can ya ci gaba da bauta ma Ubangijinsa domin guje ma addininsa game da fitintunu. To shine anan kenan yace ya kusanta kankanan dabobi su zamanto fiyayyar dukiyar musulmi. Yattabi'u biha sha'afal jibal, ya ringa bibiyar wato kan duwatsu domin neman ciyawa, wa mawaki al-qabr, wato da inda ruwa ke kwantawa a dokar daji, sai yace ya firru bi dinihi min al-fitan, wato yana guje ma fitintunu, yana gujewa da addinin sa wato game da fitintunu. To dan haka kenan, wannan na nuna mana hanya ce ta samun tsira a rayuwa ta duniya ga mumini, wato shine mutun ya fita dokar daji ya kaurace ma jama'a duk lokacin da zamani ya gurbace. Sannan kuma wannan yana nuna mana ashe kauracewa game da wato mutun ya kaurace shine yafi alkhairi game da ya zauna da mutanen banza waɗanda za su iya cutar da shi game da addinin sa. Sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato kenan, wannan an so ne amma ga mutumin da yake tsoron kenan abinda zai gurbata masa addinin sa, amma duk wanda ya san zai iya daukan hakuri ya jimre, zai iya kubutar da addinin shi, to ba a bukatar ya kaurace ya zauna a cikin jama'a, shine yafi dacewa. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.